Tun farko ma dai sai da gwamnatin tarayya ta baki ministan shari'ar kasar ta kobai na wannan sabon rundunar tsaron da gwamnatocin jihohin Kudu maso yamma suka kafa, wanda yanzu ake wa lakabi da rundunar Ametakun, da cewa haramtacciya ce, batun da yanzu ke ci gaba da jajirce kuce da kuma fashin baki a tsakanin masana. Muhammad Ismail, wani tsohon editan jaridar Leadership da ke sharhi kan lamuran yau da kullum, na ganin idan aka bi ta barawo, to ya kamata ake bin ta mabi sawu.
Da zarar an ce an hana adalci, an bigi mutane kuma an hana su kuka, to al'amarin ne gaba ɗaya zai lalace. In muka lura, yanzu kamar misali yau ana maganan Ametakun wannan shirin da kasashen yarbawa suka kawo na tsaro. Abin da sa suka yi wannan saboda gaskiya abuna federal government ta kasa tsare mutane. Da zarar aka ce an kasa samar da tsaro a kasa, to abun fa da zai kawo shine ake cewa anarchy. To koda kana so ko baka so, idan ka kasa tsare mutane fa jama'a za su dauki mataki da kansu. Wannan abun da yake faruwa din nan da ake cewa da Yarbawa suka dauki wannan mataki, suna ganin cewa ya kamata su dauki matakin ne saboda su kare yancin su, su kare mutuncin su, su kare mutuncin mutanen su. In kuma ba wai mataki aka dauka gwa na abun nan, sauran mutane ma za su dauki irin wannan matakin.
Kamar Muhammad Ismail, Sheku Yakubu Musa, daidai da yana bincike kan harkokin tsaro a Arewa maso gabashin Najeriya, ya kobe wa gwamnatin jihohin Kudu maso yamman ne shawarin cewa,
ni a gani na gwamnatin Kudu maso Kudu ya kamata, wato gwamnatin Yarbawa ya kamata su bi doka wajen kafa wannan kungiya, amma in banda wannan abun nasu yana bisa kan tsari. Ya kamata in sun ga tsaro na tabarbarewa su dau matakai su hana abin da ke faruwa. Kaga abin da muke fuskanta a Arewa maso gabas, abin da ya kawo wannan tun lokacin da ya fara an yi masa rikon tsakanin kashi, kuma ina gani su sun hanji abin da ke faruwa a Arewa, shi yasa suka ce to gaskiya gara su dau wannan mataki. So abin da gwamnati ya kamata ta yi, tunda gwamnati na kasa baki da APC ne, su kuma mafi yawancin su APC ne, abun na yan gida ne, ta kira su ta ce musu ga yadda ya kamata su yi. In ya so su koma su je majalisunsu su bi ka'ida su kafa kungiyoyin kamar yadda aka bi ka'idoji aka kafa irin su Hizba, shikenan. In ya so sai a zo a ci gaba da aiki, sannan ita kuma hukumomin tsaro daga police zuwa DSS su sa musu ido su tabbatar cewa suna aikin ne da ya kamata, ba wai an kafa kungiyan don cin zarafin wasu jinsin mutane ba ko wasu kabilu ko saboda addininsu. Shine mafita.
Shi ko wani lauya mai zaman kansa barista Idris Abdullahi Jalo na kallon lamarin ne ta fuskacin shari'a.
Wannan wani hanya ne suka dauko da saboda kirkiro da yan sandan jihohi don cimma wani buri daban, amma wannan baya bisa ka'ida. Don a yadda suka yiwo abun tun farko, kaga bai nuna za su aiki a karkashin yan sanda ko kuma hukumomin tsaro da dokan kasa suka yi da su ba. Yadda suka yi abin, babu inda misali kamar jihohinsu suka ba da doka a kirkiro irin wannan abubuwa. To kuma ko da hakan ya faru, dole ne ko wani kungiyar tsaro zai zamanto na ɗaya bisa tsarin doka, sannan babu wani wanda zai taso da irin wannan kungiya ba tare da lalle ya zamanto yana karkashi kuma yana aiki da jami'an tsaron da dokan kasa ta riga ta yarda da su ba.
To wai koya masa na haka tsaro ma ke kallon wannan lamari a yanzu? SP Yakubu Sule, wani tsohon jami'in tsaro ne a Najeriya, ya ce ai ko a haka tsaro maze kama sa a daukan wasu matakan.
Wannan mataki da suka dauka mataki ne wanda zai taimaka musu, saboda yanzu ga baki ɗaya idan ka duba, idan community ba su tashi ba, gaskiya abun dole ne su same shi da matsala. Amma in dai muddin za a dauki abun da manufa mai kyau, to yana da kyau.
To kana ga zai taimaka wajen harkar tsaro kenan, musamman a yanzu da ake fama da matsalar tsaro a wasu jihohin Najeriya?
Zai taimaka, tunda yake ai community ne suka haɗu suka yarda da wannan abun. Sannan kuma cikin community din nan idan ka duba su sun san wayene ne bad acts din.
To ba bukatar a ji tsoro kenan kan irin idan jihohi suka dauki irin wannan matakai?
Idan ka duba Najeriya ta munce yau ta gurbace. In ka zauna ka ce za ka yi rilayi ga baki ɗaya a kan jami'an tsaro ɗin, to ban na tabbatar ma za ka kwanci ki. To yanzu ba ga shi ba a cikin da muke kwana?
Yesu Yakubu Sule kenan, wani tsohon jami'in tsaro, kuma koma da menene yanzu ko an zura ido a ga yadda wannan damarwa ma za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.